Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba da ta zamkasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A yau 12 ga watan Afrilun shekarar 2018 mun sake waiwaye ne zuwa kan lauyoyi, inda muka sake zakule wani bawan Allah da muka tattauna da shi, wato cikakken lauya mazaunin garin Kaduna. Barista Garba Shehu, barka da warhaka a cikin shirin nakasa ba kasawa ba a daidai wannan lokaci.
Barka kare ka baraya aiki.
Wallahi alhamdulillah. A da farko, me ka fahimta da kalmar nakasa?
Nakasa shine kaman wato mutumin da Allah ya jarabce shi da wata wani ragowa na rayuwa, ko ya kafa ko magurgu ko makaho ko kuturu, ka gane? Wanda dai ba irin siffa dai na mutum Allah ya rage shi ta wani hanya ko ta wani dalili Allah ya rage shi. Bai da wannan sabuwa, to ni abin da na dauka shine na kasar shi. Bahaushe ne mai da kasa ta zama kaman wani liability. Ya zama kaman ciwo. Amma idan ka lura da kyau za ka ga cewa akwai guraren da suke da kasar su, amma na kasar su suna ayyuka na wanda ma masu jiki ma suke.
Ga su muna gani a nan kasashen Turai.
Yawa.
Kai masani ne na shari'a ta Najeriya. Shin kundin tsarin mulkin Najeriya wai bai san da na kasar su bane ko yaya?
Wato abin da yake faruwa shine yadda aka yi kundin tsarin mulkin Najeriya, inda kai dan Najeriya ta tsarin mulki bata da wani da wani na kasashe da mai lafiya duka a gurin tsarin mulki dan Najeriya ne. Ka gane? To sai dai abin da yake faruwa shine ita ainihin society din namu ne.
To al'umma gaba daya
shine ta yawa, ita ne ta kaman ta kawo wani wariya.
To
amma yanzu duk wani yanci da kasan dan Najeriya nake ina da shi, na kasan shi ma ina da shi.
Kundin tsarin mulkin Najeriya bai fito da shi karara ba, kila shi isa mutane suka yi wa abin rukunsa kai na kashi ne, zaka ce akai?
Kwarai da gaske bai fito ba bararo baro kamar a cikin tsarin mulki na yanzu. To amma duk da haka mu abin da muke kallo shine, idan ka lura da kyau zaka cewa idan aka ce dan Najeriya, to dan Najeriya ha babu bambanci tsakanin na kasan shi da cikakke. Saboda haka kowane dan Najeriya ne, duk abin da ya shafe ni a wannan matsayi na wanda ba na kasashe ba, ya shafa ma na kasashe. Yancin da tsarin mulki ya bani shi ma ya bashi.
Haka. To mu
dauka ma abin da aka yi.
Ina jinka.
Abin da aka yi shine yawa da akan dan yin da lisa ne haka, saboda a tabbatar da cewa sun samu shiga cikin ko harkan gwamnati ko harkan majalisa ko na bu, akan ce ya kamata a bar musu wani kaso. Ka gane ko jaraba mukamai? Yawa. To gaskiya abin da ke faruwa shine gwamnatocinmu ne basu masu adalci ba, domin ya kamata wajen rabin kama a ce akalla an samu daya ko biyu a jihohi ko a tarayya ma.
Haka.
Ka gane, ya kamata a ce a yi musu, because yan Najeriya da tsarin mulki ya ce su ma yan Najeriya ne, kuma yanci da duk kowa yake da shi su ma suna da shi.
Haka. To amma zaka ga mafi yawanci a dauka a cewa kila an yi kuskure na magana a tsarin mulki bai fito da abin karara ba, saboda kila shari'a bata kalli, kila mutanen za su iya kallon abin a baibai ba. To amma daga baya kungiyoyi daban-daban na kare yancin bil'adama ne, na su mutane masu bukata ta musamman din, sun ta koke-koken a fito da doka a yi musu kaza. Abin ya dade shekara da shekaru ga duk wanda ya san magana da nake a majalisar dokoki ta Najeriya, amma abin bai kai ga ci ba har yau. Menene matsalar ka?
Wato ka san kamar da muke magana, ka fada tun da muka fara, mun yi mutane cewa mutane suna ganin kaman na kasa wani kasawa ne. Amma abin da ya kamata shine ana ta gyaran tsarin mulki, an yi gyare-gyare a tsarin mulki nan tun lokacin da aka fara
fa. Sosai kuwa. Har zuwa
ga yan majalisa ne, yawa yan majalisa ne ya kamata su yi gyara, su nuna cewa to koda kamar yadda da ake cewa za a ba mata kashi 30, to mu kaga su ma ya kamata a ce a cire musu wani kaso. Ko amma sai shi zama da jama'a ce a yi gyara, cewa idan za a dauki kwamishinoni ko a jihohi ko a dauki special advisors, ya kamata a ce kowane gwamna an ba na kasashe an ba su gurbi guda ɗaya ko guda biyu.
Haka.
Za a iya saka a tsarin mulki, wannan yan majalisa ne ya kamata su yi wannan gyaran a cikin tsarin mulki, don su tabbatar da cewa an kare aikin na kasashe, an kare haƙƙin na kasashe sun bayan wanda kuma yake cikin tsarin mulki.
to kaga bayo da kai wannan maganar sai ya tuna mun a wannan gwamnatin da ake ciki akwai Dr. Ankle da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bashi mai bada shawara ta musamman akan harkar nakasa su kaga makaho ne gaba ɗaya baya gani amma gashi an bashi wannan mukamin wanda kuma na ma yi hira da shi a cikin wannan shirin yayin bayani sosai
akai
to misali kamar yadda kace in aka zo ana zabe na siyasa zaka ga cewa waɗannan ƴan majalisar da suka tubure musu akan wannan abu da su na kasa suke ta kuka akai amma ai ba sa cewa ba sa son ƙuri'un su
eh ƙwarai da gaske duk kuma inda suke son san inda suke za su je su nemi ƙuri'un su
eh haka
to amma kuma an aka jeba ƙuri'un ya kanta kenan
to kenan ana buƙatar
sai aje su kawai
yawa
sai dai aje su kawai ana ba su sadaka in sallah ya tashi aje a raba musu kaya in azumi ya tashi a raba musu kaya ya tashi a raba musu kaya
haka eh to amma misali ku masu masana misali shari'a musamman lauyoyi shin abun bai damun ku ne a ce kila kun zo tare ku ce kai mutanen nan fa gaskiya fa ya kamata saboda kaga ana tabbatar ba za a rasa mai nakasa ba a cikin lauyoyi da sauransu shin wanda
akwai
wani yunkuri ne
ha wato abin da yake faruwa shine din yunkurin da za a yi ka san wato idan shi gyaran doka koko irin gyara doka dan a samu irin shigar da irin wannan abubuwan dole ɗan majalisa za su
haka
to idan ɗan majalisan ba su da ra'ayin yin abun ko yaya ka sa musu pressure ka sa kai matsa
ka ji matsalan ba
ba za su yi ba
haka
ko yaya ka sa musu matsala ka sa musu lamba ka matsa musu lamba ba yi za su yi ba
To zaka ga akwai nakasassu da yawa da muka yi magana da su zaka ji suna cewa ai na tambaye su ɗaya bayan ɗaya zaka ji na ce idan aka baka dama aka ce ga wani abu guda ɗaya da kake so a yi ma masu nakasa ɗin nan wanda kowa zai amfana da shi misali zaka ji wasu zaka ce a'a a fito musu da doka a wasu zasu ce a'a a ba su tallafi misali kai a matsayinka na lawyer misali a shari'ancen wani irin abu ne ƙarfi ne ya kamata in aka dankara musu akan su akan wannan dokar za ta zama cewa ta shafi kowa yayi kamata a yi shin a majalisar ne a kundin tsarin mulki ne a ma'aikatu ne na gwamnati yaya abin ya kamata in a shari'a za a yi
wato idan aka samu aka sai a tsarin mulki ya da an yi gyara an saka cewa ya kamata wajen raba mukamai a rinka kula da su to kaga koda a ma'aikatu ne koda wajen sana'a ne kaga za su yi kokari su kawo mutanen su ka gane a cikin tsari to kaga da haka za a dora musu nauyi
haka
yawa an yi da su kuma za ka ga cewa kuma an rage yawan su ma da suke barace a hanya duk za a rage su saboda wanda bai shirya kafa wanda ba shirya kafa za ka iya koyar sana'a da zai da hannu
kwarekwa
akwai su da yawa akwai sana'o'i da yawa da za su
misali masu hannu da shuni a ganin ka akwai rawar da za su iya takawa
kwarekwa
ko za su gira ne sai gwamnati ta ba da doka da sauransu
a wato ai mu dama babban matsalarmu kenan a Najeriya har ta masu kuɗin ma suna jira waɗansu abubuwan ma da ya shafe su ma suna jira sai gwamnati ta ce musu gaskiyar magana shine in ana so a taimaki na ƙasassu a Najeriya gwamnati ta kaɗai ba za ta biya ba
haka
dole sai masu arzikin nan masu hannu da sunan nan sun taimaki gwamnatin nan wajen kuma dama muna da abin da ake initiative ya kamata masu hannu da sunan ne masu fara kirkiro da wayannan abubuwan so daga baya gwamnati ta shiga ciki ta inganta
su ma sai zama musu hanyar samun kuɗi su kansu
yawa kaga idan suka zo suka fito da mutanen nan suka koya musu hanyoyin sana'an nan suka bude musu wajajen yin sana'an nan kaga wata gwamnati ma koda gwamnati bata sa hannu a ciki ba a waɗansu abubuwan zaka ga gwamnati ce tana son a siya a gurin su kaga an kara musu karfin gwiwa
haka
an kara musu karfin gwiwa saboda haka to mu babban matsalar mu gaskiya a Najeriya yanzu musamman arewacin Najeriya inda malakasu suna suka fi yawa gaskiyar magana shine masu hannu da shinin ba sa taimako sun tsaya ne suna sa suran sai in ma za a taimaki na kasassun sai dai gwamnati
a madadin dai kawai inda suka taimaka wannan shiri ya kammala da shi kanshi bakon namu wato barista Garba Shehu Julie Lazarus Gresham ita ke haɗa mana sauti Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Na kata ba